أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقولي أن الله سبحانه وتعالى مكوى مكوى من شيني أدام وأن مسألة متعلق البركة babban masallacin juma'a na cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na talata wanda yau 22 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda kuma ya dace da 4 ga watan 5 miladiya 2021. Wannan aya an karanta ta ajiya amma ba mu sami yin bayani akan ta ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake tambayar mushrikan Qurayshawa da masu hali irin nasu, yace amittakhadhu min dunihi awliya, shin ko sun riki wa'ansu kuma da bayansa a matsayin majibinta. Fallahu huwal wali, Allah subhanahu wa ta'ala shine majibinci. Wa huwa yuhyil mauta, kuma shine yake raya mamata. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai. Wannan kodai tambaya ce, tambayar da bata da buƙatar amsa, kamar mutumin da yazo yayi abin da ka hana shi sai ka zo ka ce wato wane da na hana ka kaza kuma ka zo kai kaza ko. Kaga wannan tambaya bata da buƙatar amsa, domin a tabbatar masa da laifinsa ne da kuskurensa. Wasu suka ce ita wannan ta zo lil idrab, akwai al idrab al intiqali, akwai al ibtali. To wannan sai ya zamo idrab ne, intiqali bi ma'ana bal kenan, sai ya zama taqdirin bal ittakhadhu min dunihi awliya. Ba haka lamarin yake ba, su mushrikan Qurayshawa da wanda suke da aqida irin tasu ta bautar wani Allah, ittakhadhu min dunihi. Kalmata min dunihi ko dai a ce istiqlalan ko musharakata, ko dai ana nufin sun ɗauki wani Allah shi kadai, sun manta da Allah ba za su bauta masa ba sai dai bautar wannan abin bauta shi kadai. Wanda da yawa akwai wanda suke bautar gumaka zalla, ba sa hararo Allah ballantana bauta masa. Ko kuma min dunihi ana nufin musharakata, kamar yadda muka faɗa a jiya ko shekaran jiya, cewa mushrikan Qurayshawa suna gwama wani Allah da Allah ta fuskar bauta, wanda suke ganin wannan abin bautan shi ne wanda zai kai bukatunsu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Su a tasu gurguwar fahimtar bukatun mutane sun yi ma Allah yawa, yadda za a ce kowa yana roƙonsa wani abu lokaci ɗaya. Wannan yana cewa ba ni, wannan yana cewa kare ni, wannan yana cewa ka yaye mun, wai kuma duk Allah ya fahimce su. Su a tasu gurguwar fahimtar abin yayi ma Allah yawa, abin ba zai yi ba. To amma gunki tun daga su gashi suna faɗa masa wannan bukata, to shi kuma zai isar da ita a wajen Allah subhanahu wataala. To kowanne akai daga cikin biyun sunansa ittikhadu ghairillahi ko ittikhadu min dunillah. Mun fada su da dama hadithul qudusi ba ma wai abin da ya shafi bauta ta irin abubuwa da Allah ake wa ba, kaman sallah, kaman azumi, kaman wa'ansu abubuwa, ko da wani abu ne wanda mutum zai yi da zimmar ibada Allah ya yi wa, amma kuma zai so yabo, zai so jinjina, to ko irin wannan ma Allah ce ba ya so. Ka zo ka yi sadaka domin a san ka yi, a yi maka jinjina, a yi ba maka. Ka zo ka yi wata sallah, ka yi wata ibada wadda Allah shi kadai ke ba da lada, manufarka shi ne a yi ba maka akan wannan, ko irin wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ce ba ya so. Ballantana kuma abinda dama tun daga kasadin dama za ka samu zunzurutun abu ne wanda Allah kawai ake wa mutum ya zama kuma ya haɗa wani Allah da Allah a daidai wannan lokaci. To shi ne Allah yake cewa shin sun riƙe koma da bayan Allah ne auliya? Auliya yana ɗaukan ma'ana biyu. Ko dai al-auliya shi ne al-mahbubun al-marbubun, wanda ya zamo an riƙe su a matsayin masoya wanda ake jibinta, jibinta irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ake wa, a yi masa soyayya irin soyayya da Allah kadai ake wa. Soyayya kala-kala ce. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah yuhibbunahum ka hubbillah, amma kuma wal ladina amanu ashaddu hubban lillah. Daga cikin mutane akwai wanda suka riki wa'ansu ba Allah ba, suke son su irin san da ake wa Allah, wanda su kuma masu imani san da suke ma Allah yafi san da masu gumaka suke gumakansu. To ko a ce nan al-awliya suna musu irin wannan soyayyar, ko kuma a sun jingina al'amuransu zuwa gare su, su ne za su yi musu komai kamar yadda mumini yake jingina al'amuransa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To duk zai ɗauki wannan ma'anar guda biyu. To Allah subhanahu wa ta'ala sai kitab fallahu huwal wali, Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya wajaba a keɓance da soyayyar da shi kadai ake ma irin wannan soyayyar. Ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ake dogara gare shi irin dogarar da shi kadai za a yi ma wannan. Fallahu huwal wali, sai aka kawo wannan damirul fasli, kenan kamar a ce huwal waliyyu la ghayruhu, shi kadai ne ake ma irin wannan soyayya, ko kuma ake wannan dogaran gare shi. Sai ya kawo wata sifa wadda ba wanda ya isa ya sifantu da ita sai shi, sai ya ce wa huwa yuhyil mauta, kuma shi ne yake raye mamata. Kenan kaman ana cewa kai wanda kake bauta ma wani Allah da zimman wani Allah nan ya taimake ka, ka sani za ka mutu, kuma shi wancan da kake bautata mawa ba zai iya tashin ka ba. Shi wanda ya yi umarnin ka bauta masa ka kiya, shi kadai ne yake da hurumin ya tashe ka, kuma shi ne sakamako yake hannunsa. Sai ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shi ne ma mai iko a bisa dukkan komai. Wannan abubuwa da ya zano, na farko ya ce fallahu huwal wali, wilayan nan za ka iya ganin a zahiri za a ce fulanun maula fulan, wane masoyin wane ne. To amma kuma wane ne masoyin soyayya ta haƙiƙa? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai yanzu ka tuno ran da za ka mutu, a nan za ka gane waye masoyinka na gaskiya, da 'ya'yanka, da matanka, da iyayenka, da abokananka, da duk wani masoyi da kake ganin yana son ka kuna ɗasawa, ba zai taɓa yadda a je abin ne ku tare kai da shi ba, ko zai yadda? ba zai yadda ba kai ba ma maganan abin ne ku tare ba wani abu muhimmi da ya kamata ya gada naka ba zai yadda abin ne ku tare ba domin an yi masa asara ba na jin cewa akwai wani mai hankali na sosai don akwai dai wanda suke dan dukan shaho dukan shaho wanda nasu za su mutu wai su ba su guzurin kudi a kwaci in an je lahira a batar to kaga wannan su da mahaukata bambanci ba yawa amma dai mu dai tarbiyya ta mu ta musulunci da muka sani ba wani mutumin da babansa zai mutu ko ɗansa yana da dubunnan ɗaruruwa ko miliyoyi yace to yanzu a warin miliyan kaza a je a binne shi da ita ana ganin an yi asara domin ba mahallinta bane shi yasa Allah yake cewa thumma ruddu ila Allahi maulahumul haq sannan sai aka mayar da su zuwa ga Allah wanda shine masoyinsu na gaskiya shine masoyinsu na tabbas domin shine mai karbar su a wannan wunin kowa ya kosa su rabo idan ka mutu matarka ta kosa a fitar da kai daga wannan daki haka ne ko ba haka bane kuna dasawa amma daga ran da ka mutu ba za ta yi ma kara ba karshe ta kwana a daki sai dai ta kwana a wani daki kai kuma kana wani daki kada ka tashi ka shake ta ku tafi tare abin da ke faruwa kenan sai ka gani kuddinka ba zai iya kwantawa a wajenka ba lokacin da ka mutu to amma Allah shine zai karbe ka ya baka inda za a je ka thumma amatahu fa aqbara sannan Allah ya karbi rayuwar su kuma ya sama musu inda za a binne su to sannan sai ya faɗi sifofi kamar yadda na faɗa wanda ba mai musharaka da shi shine mai tayar da matattu kuma shine mai iko a bisa dukkan komai ikon kowane mai iko takaitacce ne yana da hurumi da dan wurin yinsa ikon magidanci a cikin gidansa ne bai da iko a gidan wani ikon wani mai gari to a cikin iya garinsa ne ba zai je iko a garin wayansu ba sannan a garin wasu ma ko a nasa garin to zaka samu ikon shi kansa takaitacce ne ba gabanman iko bane ba domin akwai abin da bai ma san an yi shi ba ballantana ya san me zai ce ko yanda zai iko da wannan abin to shi yasa Allah subhanahu wataala sai yake cewa wallahu fallahu huwal wali Allah subhanahu wataala shine masoyi shine majibinci shine yake raya mamata kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai anan sai yake cewa amittakhadhu min dunihi yace ai ma'budat shin ko sun riki wayansu abubuwan bauta auliya abun jibinta ghairahu wanda ba Allah ba sai yace am munqati'atun bi ma'ana bal ita wannan am munqati'a ce ma'ana ta shine bal allati lil intiqal wato domin a ciratu daga wata magana zuwa wata magana sai yace wal hamzatu lil inkar wannan al hamza kuma domin musun abinda suka yi ne ma'ana inkarin aqidar su ta bautan wani Allah ay laysal muttakhaduna awliya wa intan da ake rika a matsayin abun bauta ba Allah ba to wannan ba majibinta bane ba ba kuma wanda suka cancanci ai musu wannan bane fa Allahu huwal wali Allah subhanahu wataala shine majibinci yace ay nasir lil mu'minin shine mataimakin mu'minai sai yace wal fa'u لمجرد الاطفي nan da aka ce fa Allah wannan an yi ta ne domin atafi sai yake cewa wa huwa ala kulli shay'in wa huwa yuhyil mauta kuma shine yake raye mamata wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai sai Allah subhanahu wataala ya ce
wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
الله سبحانه وتعالى يتي وما اختلفتم دو أبندك كي ساباني فيه أتكنسا من شيء نواني أبو فحكمه إلى الله تهكن تنسا ينا وجن الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربي ميوان ننسفا شيني الله شيني أبنجينا عليه توكلت غريش ندو غرا وإليه أنيب كمزوا غريش نكي ميد الأمر لنا فاطر السماوات shine makagin halittar samai wal ardi da kuma kasai ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya ku dangogi biyu ya sanya muku mata na aure ƴan jinsin ku wa min al an'ami azwajan a wajen dabbobi ma Allah sai ya sanya nau'i biyu yadhra'ukum fi Allah yana yada ku yana yawaita ku a cikin wannan tsari na halitta laysa kamithlihi shay babu wani wanda yake kwatankwacin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa as-sami'ul basir kuma shine mai zuzzurfan ji shine mai zuzzurfan gani lahu maqalidus samawati wal ard tazkuwakin sammai da na kasai duka nasa ne Allah subhanahu wa ta'ala yabsutur rizqa liman yasha shine yake yalwata arziki ga wanda ya ga dama waya qadir kuma ya takaita arzikin daga wanda ya ga dama innahu bikulli shay'in alim saboda shi masani ne dangane da dukkan komai da komai yan uwa wannan ayoyi idan ka tsaya ka kalle su da kyau za su saka ƙara sallama ma Allah kuma ka fawwala masa al'amura kuma ka samu cikakkiyar nutsuwa yadda suke cike da tarbiyya da nuna matsayin Allah subhanahu wataala da kuma ikon gudanar da komai da farko Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa maqtalaftum fihi min shay'in duk abin da kuka yi sabani a cikin sa kowane irin sabani ne fa hukmuhu ila Allah to hukuncin sa yana a wajen Allah subhanahu wataala wannan gaba malamai sun yi mata fassara biyu ko dai ana nufin cewa duk abin da kuka yi sabani na addini wani yace kaza wani yace a'a kaza ne su wani suka ce kaza ne su wani suka ce kaza ne fa hukmuhu ila Allah in ana so a san daidai din a koma ga ya Allah subhanahu wataala yace ya manzo alaihi salatu wassalam yace wannan zai daidai da fadin Allah subhanahu wataala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila idan kuka ja'ilja kuka yi musun wani abu na addini to idan kuna so ku huta idan kuna so ku tumbuke wannan sabani ku watsi da shi farudduhu ila Allah war rasul kuma yadda shi zuwa ga Allah a koma cikin alqur'ani gurgurdan yanda magabata suka fahimci ayoyin ya Allah yace akan matsala kaza a koma cikin hadisi ingantattu na manzo alaihi salatu wassalam a ga mai ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace akan wannan matsala da ake sabani wannan shine ma'ana ta farko akan haka sai malamai suka ce to wannan ya nuna cewa ashe ijma'in malamai karbabbe ne. Aina aka gano haka? Allah ce wai wa maghtalaftum fihi min shay'in farduhu ila Allah. Duk abinda kuka yi sabani to kuma yadda shi zuwa ga Qur'ani da hadisi dan a gano daidai din. To kenan abinda kuka yi ittifaki fa sai a tafi akan sa. Ina fata an gane. Shine mafhumin abinda aka fahimci ijma'i lallai ashe hujja ce. Kuma malamai sun ƙara da fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Shahid a cikin ayar wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, mutumin da ya bi wata hanyar da ba a kai mu'minai suke ba. Ashe duk abinda mu'minai suka dunkule suka kalli wannan abun daidai ne, to wannan har a wajen Allah subhanahu wataala daidai ne. Wannan ayar tana nuna mana duk abinda al'umman musulmi suka hadu suka gamsu da shi, to a matsayinka na musulmin kirki bai kamata ka saba musu ba. Yanzu ka dauki abinda ya shafi matsala ta azumi. Matsala ta azumi zaka ga duk ayoyin da suke umarni da matsalan azumi jam'i ake ambatawa, ko kuma hadisai sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, kaga magana ake ta mutane a dunkule. Sannan wani hadisi yake cewa as-sawmu yawma tasumun, ko kuma as-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma tuftirun, ko kuma yuftirun nas. Azumi a wajen Allah subhanahu wataala shine lokacin da kuka tashi kuna azumi gaba daya. Kaga kenan ashe akwai raguwar dabara ga mutumin da za a ce kunzumin musulmi sun gamsu cewa wata ya tabbata sun tashi da azumi, shi kuma ya falle ya gefance ce shi bai yadda ba. A nan kaga bai tare da umumin musulmi. Ko kuma lokacin ajiye wannan azumi a yi sallah ya ce shi lokacin sallah sa bai yi ba, kaga shi ma wannan ya ware daga al'umman musulmi. Shi ya sanya malamai suka ce wannan hadisi ya nuna cewa a bisa kaddarawa da wasu ma za su ce sun ga watan azumi ko sun ga watan babban sallah, aka gamsu mutanen kirki ne, aka karbi wannan shaida ta su, aka yi umari duk aka tashi da azumi, to wannan azumin shi Allah yake kalla. Allah ya kalle shi a matsayin azumi karbabbe. Sai suka zo suka ce sun ga watan Shawwal ya tsaya, aka gamsu cewa an ga wata, aka yi umarni a ajiye azumi da za a samu kuskure wannan sallar ita Allah yake kalla. Haka abin yake a aikin haji. Malamai suka ce da kunzumin musulmi za su gamsu cewa yau Arafa ce, su je su tsaya wannan filin a ce an samu kuskure 8 ga wata ne maimakon 9 ga wata, ko kuma a'a watan ya tsaya ba a gan shi ba sai wan shekare, sai ya zama 10 ga wata aka tsaya maimakon 9 ga wata, to Allah ya karbi wannan tsayuwar kuma abinda aka yi an yi daidai. To shi sanya har kullun duk abinda aka ce al'umman musulmi kunzumin musulmi sun hadu a kai, to wannan shi shari'a take kalla, domin al'umma ba za ta hadu ga baki daya akan bata ba. Wannan bishara ce ga al'umman manzo alaihi salatu wassalam. To kuma wannan yana nuna mana cewa akwai abubuwan da Allah subhanahu wataala zai kawo su a cikin Qur'ani wanda ba za su karbi wata fuska ba. Wannan abin shi za a fahimta kowa da kowa. Akwai abin da za a daga kafa domin wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, in ya so kuma a nemi ina daidai take. Misali Allah subhanahu wataala lokacin da yake magana akan mutumin da ya aikin haji tamattu'i, ba shi da dabbar da zai yanka, ko kuma a'a ba shi da kuɗin ga dabbobin, Allah sai ce faman lam yajid fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila. Duk mutumin da bai samu dabbar da zai yanka ba, ko kuma ga dabbar amma ba shi da kuɗin, to shari'a ta ba shi dama yayi azumi 3 a wannan kwanaki na haji. in ya koma gida kuma yayi azumi bakwai Allah sai ce tilka asharatun kamila kaga koda ma ba sai tilka asharatun kamila ba aka fadi ayi uku ayi bakwai nawa kenan uku da bakwai goma to amma domin Allah bai so a samu wani sabani sai ce tilka asharatun kamila ba wanda yace ce to nayi ijtihadi tara za'ai ba wanda zai ce nayi ijtihadi 11 za'ai dole haka za a tsaya a goma sannan Allah subhanahu wataala yake cewa wallabina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara yace wanda suka rasu suka bar matansu to wannan mata za su zauna a matsayin takaba wata hudu da kwana goma kaga aka ce arba'ata ashhurin sai aka ce wa asharan ba wanda zai zo ya ce wata hudu da kwana 11 ba wanda zai ce wata hudu da kwana 9 to ballantana kuma ma ya ce wata 5 kaga duk ba zai taso ba to waɗansu abubuwa sai zama Allah subhanahu wataala ya kulle kofa ba wanda ya sai ijtihadi to koda an san mahalli na ijtihadi sai ya zama mafi yawan malamai jumhurin malamai sun hadu cewa kaza shine daidai to anan ne ake sa ran yardan Allah subhanahu wataala kuma ainihin anan ne daidai take wannan shine ma'ana ta farko ma'ana ta biyu wa makhtalaftum fihi min shay'in duk abinda kuka yi sabani a cikin sa na wani abu an yi an kasa gane daidai din fa hukmuhu ila Allah to ranan tashin alkiyama za a ga hukuncin wannan a wajen Allah Allah zai fayyace komai da komai kaza da kuka saba to ga yadda daidai din take kuma ga yadda dacewar take a ciki to duk wannan biyun gabaki ɗaya sun riga sun tabbata akwai abubuwa da za a yi sabani a duniya na addini amma idan aka koma za a ga mafi yawan malaman addini ga abinda suka fahimta a Qur'ani da hadisi kuma dole a tsaya nan akwai abubuwa wanda za a yi sabani wannan kuma sai lahira Allah subhanahu wataala zai warware su to Allah subhanahu wataala sai yake cewa zalikumullahu rabbi mai wannan sifar mai wannan matsayin shine Allah ubangiji na shine Allah mai kula da rayuwata alaihi tawakkaltu gare shi shi kadai na dogara wannan yana daga cikin abin da yake nuna ikhtisasi inda ga magarin larabci ne ba qur'ani ba sai a ce tawakkaltu alaihi amma sai aka ce alaihi tawakkaltu gare shi shi kadai na dogara ba ga waninsa ba wa ilaihi uni kuma zuwa gare shi na mai da al'amurra na gabaki daya malamai suka ce wayannan gabobin sune kashin bayan addini at-tawakkulu ala Allah wal inabatu ilayhi duk mutumin da Allah ya azurta da wannan to zai samu kyakkyawar rayuwa ya zama cewa ya dogara ga Allah ga duk wani abin da zai faru a rayuwa kuma idan abin ya faru to ya maida lamarinsa zuwa ga Allah wannan zai samu kyakkyawan yanayi ba zai dunga canfa waɗansu mutane ko yana zargin su ko yana musu yarfe sune suka sa masa hannu sune suka shatile masa kafa sune suka yi masa kafar ungulu duk wannan ma ba zai taso ba an sani wani zai iya yunkurin cutar da wani babu shakku a cikin wannan to amma kuma aqida ta musulunci lan yusibana illa ma kataballahu lana babu abinda zai same mu a rayuwa sai abinda Allah ya riga ya rubuta shi tun kafin mu zo duniya cewa kaza zai faru to wannan babu wanda ya isa ya share wannan abun babu wanda ya isa kuma ya hana aukuwarsa sai Allah ya sake kawo wata sifa wanda kowa ya gamsu ta sace shi kadai sai ya ce fatirus samawati wal ardi Allah shine makagin halittar samai da kasai wannan kalma mun sha maimaitawa idan aka ce al-fatir shine wanda ya kagi abin da ba a taba irinsa ba Allah bai gano wani misali a wajen wani ya kwaikwayo ba haka aka ga saman nan Allah ya halice ta a ina ya samu sinadaran aikin Allah ba irin namu bane ba fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun aiki ka ko aiki na shine za a hado kaza da kaza a tashi kaza ko a hada kaza ko a samar da kaza sai yace ja'ala lakum min anfusikum azwajan, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muku matan aure daga jinsin ku. Wannan rahama ce Allah subhanahu wa ta'ala yi mana a cikin suratul Rum, yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, daga cikin alamomin kudura Allah subhanahu wa ta'ala sai ya halitta muku matan aure daga jinsin kawunan ku. Me yasa Allah yayi wannan? Domin a samu nutsuwa, a samu fahimtar juna. Babu yadda za a yi la samaha Allah a ce kai miji mutum mata aljana, a ce za a samu fahimtar juna. Kai ma dai za ku dinga zaman dardar. Yawwa, abinda ta ce dole shi ne, don kar ta yi fushi da kai, kuma abin ba zai ma kyau ba. Saboda haka Allah domin a samu kyakkyawan yanayi sai ya zamo cewa ‘yar Adam ce. Kai wasu malaman suka ce a ‘yar Adam ɗin ma idan ana so a samu ulfa 100%, to ta zamo ‘yar jinsinka, ‘yar ƙabilanka, ‘yar yankinka wacce kuke rayuwa iri ɗaya. Na tabbatar da cewa a yanzu da a matsayinka na Bafulatani ko Bahaushe za ka je ka auro wata mata, ko dai a wata ƙasa, a wani jinsi, al'adunku ya bambanta, yarenku ya bambanta, hatta yanayin abincinku ya bambanta. Abincin nan naka da kake jin daɗi ita bai yi mata ba, ƙila nau'in abincin da take jin daɗi kai bai yi maka ba. To za a daɗe kafin a samu insijami tsakaninku, za a daɗe al'adun nan ba su saitu ba tsakanin kai da su. Ni na san cewa akwai Hausawa da suka sami matsaloli da matansu kawai saboda abin da ya shafi yanka dabbar suna. Yanzu za ka cewa daga cikin al'adar Bahaushe, ran suna idan aka yanka ragon suna, to za a yi kaso a ce ga na ɓangaren iyayen miji, na ɓangaren iyayen amarya, ko kuma mai haihuwa, ga na mai haihuwa, ga na danginta. To wasu ƙabilun da muke rayuwa ba haka suke ba. Su ranar da aka yi sunan wannan ragon, a ranar za a yanka shi, a daddatsa shi, a dafe shi, a cinye kowa ya tafi sa. To ni na imani kai a matsayinka na Bahaushe ka auro irin wannan matar baka sani ba, ka kawo ƙatar rago, abinda kake da kyakkyawan zato za a yi soye, ka samu wata fante ka ƙatuwa a ci ba. Kana dawowa kawai sai ka samu ƙasusuwa, an gama, an yi watan da an tashi, to tun ana za ku samu abin da samun matsala. To kaga wannan ana magana ma wanda kuke ƙasa ɗaya, amma wata al'ada ta ɗan bambanta, kuma an kasa fahimtar juna. To ina ga kuma kwata-kwata ma a ce jinsi ma ba iri ɗaya ba ne ba. To rahama ce ta Allah subhanahu wataala da ya samar da ainihin jinsin matar da mutum zai aura ta zamo jinsi irin nasa. Wannan ba ƙaramar rahama bace daga Allah subhanahu wataala. Saboda haka sai yake cewa wa minal an'ami azwajan, daga ɓangaren dabbobi na ni'ima su ma Allah sai ya sanya aka samu mace da miji. Na faɗa mana bai fi kwana biyu ba, duk abinda Allah bai so ya ƙare saboda ainihin amfanin ɗan Adam, to Allah sai ya samar da yadda wannan abun ba zai ƙare ba. Dangin abinci, kaga gero da dawa da masara ba barbara za su yi tsakaninsu ba. Allah sai ya koya mana a shuka su fito a noma domin ya zamo ana amfani da su. Su kuma dabbobin da muke da bukatunsu, Allah sai ya kaddara barbara tsakaninsu yadda za su dinga hayayyafa suna haɓaka. Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa minal an'am, akwai dabbobi da yawa, akwai bareyi, akwai gada, akwai sauran namun jeji wanda ana amfani da su. Me yasa Allah bai fai ambatansu ba? Domin waɗannan na farko suna da wahalan sarrafawa, suna da wahalan samu, cin moriyarsu ba shi da yawa. Amma dabbobin nan na gida shi ne za ka ga ayar Allah wacce take abin mamaki. Shi yasa Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra, lalle akwai darasi mai yawa a cikin sha'anin dabbobin ni'ima. Nasqikum mimma fi butuniha, muna shayar da ku daga abin da yake cikin hantsarsu, da shanu, da raguma, da tumaki, da awaki, a tatsi nonon su ayi amfani wala kun fiha manafi'u kathira kuma kuna da abun amfani mai yawa a ciki mutun ya sayar ya samu kudi fatan ayi kaza ayi kaza wa minha ta'kulun kuma da gare su kuke ci ka kalli kudura Allah ya kai bawon Allah akuya haihuwar da za ta yi mafi yawa da aka fi sabawa uku zuwa hudu tinkiya mafi yawan abin da za ta haifa biyu ko a ce uku mafi yawa ɗaya ne haka nan shanu haka nan raƙuma da su ake suna da su ake layya su ake yankawa ko da yaushe yanzu a tambaye ka a garin dutse yau akuya nawa aka yanka ba za ka iya sani ba kaji nawa aka yanka ba za ka iya sani ba to amma kuma kasunan kaman ba za su ƙare ba kullun za ka daga ganin kaman daga sama Allah yake zubo su amma abinda Allah bai alakanta rayuwanmu ba da amfaninsu sai ka ga sun haihu rababa amma sai ka neme su ka rasa yanzu kariya sai ta haifi da bakwai ba a suna da shi ba a layye da shi ba a kai shi abin da mayanka a yanka amma yanzu a zo a ce ka ciko tirela da karnuka a dutse an hada ka da aiki to amma yanzu a ce ka ciko da raguna ko awaki fa tirela nawa za ka yi wa'ancan ba a suna da su ba a layya ba a komai da su in ka ji an yanka su ta wani bangaren ne ba nan ba to amma duk da haka sun yi karanci saboda Allah subhanahu wata'ala bai saka musu albarkar da za mu dinga mora ba wanda muke moran na yau da kullum su Allah ya sa mu albarkar da ba lokacin da za a ce sun kare sai dai a ce baka da kudin saya to wannan wani abu ne daban amma ba wai dai a ce babu su ba Allah subhanahu wata'ala yace thamaniyata azwajin min ad-da'ni ithnain wa min al-ma'z ithnain yake cewa dangogi ne guda takwas daga bangaren tumaki akwai kala biyu shine rago da tunkiya wa min al-ma'z ithnain bangaren awaki ma jinsi biyu da akuya da bunsuru aya da ta biyo baya yace wa min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain bangaren raguma ma jinsi biyu ragumi namiji da kuma raguma mace sannan bangaren shanu ma namiji da mace Allah subhanahu wataala ya samar da wannan domin amfaninmu za ka ga yanzu akwai wanda rayuwarsu kacokan a kan dabbobinsu take wani baya noma baya sassaƙa baya ƙira dabbobin nan nasa su ne zai sayar ya sai kayan bukatunsa idan yana bukatar nama su zai yanka wani kwata-kwata in dai ka gan shi ya je gona ya hawo ya je amma abin da yake dogara a kai shi ne dabbobi dabbobin nan su ne gonarsa su ne komai na sana'arsa wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana banda wannan kuma rayuwa irin ta da Allah ke cewa wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus ku dora ma wayannan dabbobi kaya zuwa gari mai nisa wanda ba za ku iya kaiwa ba ko da ba komai tare da ku sai da tsananin wahala kalli rakumi sai a dora masa abin da ya kai bahu uku ko ma sama da haka wallahi na ga rakumin da aka dora masa bahu goma ya miƙe da su bahu goma kai ku kasan cewa ko a kori kura ta dauki bahu goma ai ta yi aiki ballantana rakumi a ce kuma yana gurfa ne a dora mashi ya miƙe da su kai yanzu da Allah ya dora maka bahun shinkafa biyu daga nan a ce za ka kai shi warin kai ba ka san ba zai yi ba to Allah sai samar da dabbobi da za a dinga amfani da su kuma wata ni'imar Allah subhanahu wataala duk wani ci gaban zamani da muke gani muna da shi akwai lungunan da dole sai dai jaki da rakumi da alfadari su suke iya kai waɗannan abubuwa amma duk wani abu da ka sani na zamani ba zai iya kaiwa ba kuma su daga cikin wani abu da Allah ya masu yanzu jaki ko rakumi musamman dai shi jaki ko alfadari in ka dora masa kaya ka kai so daya to wallahi da zaka sake dora masa ka tsaya wani abin ya dakatar da kai to zai kama hanya sai ya je inda ya kai maka na farko sai dai ka same shi ka sauke masa babur ɗinka zai maka wannan ko mota kaza ta yi maka wannan sai dai ka burga ku tafi tare shi kuma zai iya tafiya ya kai maka kuma da zaka sako shi daga can inda ya kai kayan to baka da matsala a gida zaka same shi ka taba tura babur ɗinka daga unguwa ya dawo gida ba zai yi ba wannan dan a nuna cewa ni'imomin da Allah ya yi wa bayi babu lokacin da ba za a ci gajiye su ba, kuma babu lokacin da za a ce babu amfanin su. To shine ke cewa wa minal an'ami azwaja, kuma daga bangaren dabbobi na ni'ima su ma Allah ya sanya su jinsi biyu, yadra'ukum fi, Allah yana yada ku, yana yawaita ku, yana halitta ku a cikin wannan nau'in na halitta. Sai yace laisa ka mithlihi shay. Idan mutum ya kalli wannan ayar, idan bai koma ga maganganun malamai ba, kaga da aka ce laisa ka mithlihi shay, kaman ana nufin cewa lahu mithlun wa mithluhu la yushbihu shay, kaman ana cewa akwai wani kwatankwacin sa, to shi kwatankwacin ne baya kama da komai. Kun gane abin da ke so in ce? Cewa akai laisa ka mithlihi shay, kaman da Hausa ka ce kwatankwacin sa bai kama da komai, to kaman ka tabbatar masa da kwatankwaci kenan, wanda ba haka ake nufi ba. Maganganun da malamai suka yi akalla guda uku ne, ko dai ita wannan mithlu din an kawo ta ne ba dan nufin ma'anarta ba, kenan sai ya zamo menene takadirin ayan? Laisa huwa ka shay'in, Allah bai yi kama da komai ba, Allah babu abin da ya kama da shi ɗaya kenan. A cikin Qur'ani akwai irin wannan, fa in amanu bi mithli ma amantum bihi, me takadirin ayan? Fa in amanu bi ma amantum, kaga anan ba a nufin wani abu ne kwatankwacin Qur'ani su yi imani da shi kaman yanda kuka yi imani da Qur'ani, ba haka ake nufi ba. Kenan fa in amanu bima amantum, sai aka ce bi mithli ma amantum, dai kenan. Ma'ana ta biyu, laisa ka dhatihi shay'un, kenan nan mithlihi sai zama dhatuhu, babu abin da ya kama da dhatin Allah subhanahu wa ta'ala. Yanda babu wani abu daga cikin abubuwa da ya kama da Allah, to babu wani aiki kuma wanda zai zama kaman aikin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana ta uku, laisa kasifatihi shay, babu wata sifa kaman sifar Allah subhanahu wa ta'ala. Sai a daidai lokacin sai ya ce wa huwa sami'ul basir, kuma Allah shine mai ji, shine mai gani. Malaman Ahlus Sunna suka ce to wannan ayar ta zamo raba gardama a wajen tabbatar wa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa, tare da cewa kuma babu abin da ya kama da su. In kun kalli tsagin farko na wannan jumlan da aka ce laisa ka mithlihi shay, an kore duk wani abu ya kamanceceniya da Allah. Ko da ka ji an faɗi wani aiki da Allah yake yi, aka faɗi cewa wannan aikin kai ma kana yin shi, to fa irin naka aikin ba irin na Allah ba ne. Ko da an faɗi wani sifa da kake da ita, aka danganta irin ta ga Allah, to fa irin ta Allah ba irin taka ba ce. Allah subhanahu wataala yana cewa inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Me wannan aya ta ce? Faja'alnahu shiwa dan adam sami'an ne basiran ne. To nan Allah yana cewa huwa sami'ul basir, shi mai ji ne, mai gani ne. Kenan zaka ce jin Allah zai yi kama da jin mu? Abadan. Ganin Allah zai yi kama da ganin mu? Abadan. A kallan misalin da kai ma zaka yi hukunci, a yanzu yadda muke zaunan nan, kowa a ce kada ka waiwaya mai a bayanka, yi bayani ba za ka iya faɗa ba. To sannan a ce dama da kai, kada ka ɗan waiwaya mai dama da kai, ba za ka iya sani ba. Haka na hagu da kai, mai sama da kai, in ba ka ɗaga kai ba za ka iya ganowa ba. To shi ku Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani abu wanda ya fita daga ganinsa ko menene. Sannan kai akwai abin da za ka iya jin sa a jikinka amma ba za ka gan shi ba, shi ku Allah yana ganin wannan abun. Ina misali, ka samu kaman wani tip na taya a abin nan na mota ko na babur, ka huda shi, in ka sa hannu za ka ji iska tana taba hannun ko kuwa za ka ji, kana ganin iskan? Ba ka iya ganin sa, shi ku Allah yana ganin sa. To duk ba wannan ba, ك kawo misalai ma tsakanin abubuwan halitta. Kai da kyanwar gidanka, ka san cewa ganin ta yafi ganinka. Yanzu kai kana cikin duhu, in ka ji motsi me za ka yi, fitila za ka nemo. Ita ku kyanwa sai ka ji ta bera ya shiga can, ya fada can a cikin duhu, ita tana ganin shi tan tarwai, kai ku ba ka ganin sa. Kuma dabba ce ka fi ta daraja a wajen Allah, amma yanzu gashi tana gani a cikin duhu abinda kai baka isa ka gani ba. To in ya zamo hatta a cikin abun halittar da kake gani akwai wanda sifarsa ta bambanta da taka, to ina ga sifar Allah subhanahu wataala? Ni yanzu ko kai jin mu ji ne wanda yake takaitacce mai gajeren zango, ta yi abinda ake wajen masallacin nan baka isa ka ji shi ba, kai karshen sahuncin da wasu za su yi kuskus, wallahi baka san abinda suke faɗa ba. Khawlatu bintu Tha'laba ta kawo ƙaran mijinta a wajen manzo alaihi salatu wassalam. Kun san akwai abinda ake kira zihari, mutum ya kwatanta matarsa da bayan mahaifiyarsa. Balarabe idan yana so ya haramta matarsa sai ya ce anti alayya ka zahari ummi, ke a wajena kamar mahaifiyata ce. To ta haramta har abada al'adar Larabawa. To shi Ausu dan Samit sai yi wa matarsa irin wannan, kuma ta zamo gyatuma duk sun kun biyu. Sai ta zo ta ce ya ma'aikin Allah, mijina Ausu ya tafiyar da ƙuruciyata, ya cinye dukiyata, ya tsofar da ni, yanzu kuma gashi ya mun zihari, muna da yaya tsakaninmu, in ya bar mun wannan yaya ba zan iya rika su ba, shi ma in na bar masa ba zan iya rika ba, sai mu biyu za mu haɗu mu rika wannan yaya. Ya ma'aikin Allah, me kake gani a cikin wannan? Manzo alaihi salam ya ce ni ban san wani abu ba sai abin da aka riga aka sani, ma'ana kin haramta gare shi. Sai ta ce a ya ma'aikin Allah, a sake dubawa a yi wani abu a kai. Manzo alaihi salam ya sake maimaita kalmarsa, ta sake maimaitawa tana faɗa, manzo Allah yana faɗa nan take. Sai Allah ya saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, tabbas Allah ya ji matar da take faɗi in faɗa da kai. To in ta faɗa sai ta ce Allahumma ilayka ashku da'fi, ya Allah zuwa gare ka nake kai ƙarar rauni na, shine wa tashtaki ila Allah. Nana Aisha sai ta ce tsarki ya tabbata ga wanda jin sai ya yalwaci sammai da kasai, tace ga ni ina ɗakin amma sai in ɗan ji wata magana ta su bana jin wata, in ji wata bana jin wata, amma ga ni kusa da su sai gashi Allah ya ji saman sammai bakwai, kuma ya share mata hawayenta. Yace to ga mafita, mutumin da ya yi matarsa zihari ga yadda zai kafara shi kenan, a koma a ci gaba da zama. Kaga wannan zai nuna maka duk wata sifa da Allah subhanahu wataala zai faɗa. In ya faɗi wannan sifar a wajen ɗaya daga cikin bayinsa, to suna kaɗai ya haɗa su, amma bambancin ya wuce bambancin tsakanin sama da ƙasa. Allah shi kaɗai ya san wannan bambancin, shi yasa ya ce wa huwa sami'ul basir, kuma Allah shi mai ji ne mai gani. Kaga annan mai Allah ya yi, ya tabbatar wa kansa sifa ta ji da ta gani a farko, kuma ya kore kamanceceniyar kowace sifa tasa da sifan abun halitta. To da wannan za mu ce tsira shi ne duk abinda Allah ya sifanta kansa da shi. Ko manzo alaihi salatu wassalam, wanda shi fi kowa sanin Allah, duk abinda ya faɗa ya ce sifar Allah ce. To in kana son tsira lahira, ka yadda wannan sifar sifa ce da Allah ya sifantu da ita, duk da cewa baka san kaifiyarta ba. Wani malami yake cewa idan wani ya zo gonka yana kokarin kore sifofin Allah, yace to shikenan, tunda ka ce Allah ya sifantu da kaza, to faɗa mana ya kazan yake. Sai ka ce to shikenan, zan faɗa maka yadda yake, amma faɗa min ya zatin sai yake. Da ka faɗa min yadda zatin sai yake, ni kuma zan faɗa ma wannan sifar. Zai ce to ai ni ban san yadda yake ba. Sai ka ce to ni ma wannan ban san yadda take ba, ni dai ya ce ya sifantu da ita amma ban san yi hakikanin ta yake ba. Domin bayanin sifa jiz'i ne na sanin ya zati yake. Yanzu kai zatinka shine kaza, dan adam an san duk yadda yanayinka yake. Kaga da an ce an ga wani mutum mai sifa kaza, za ka hararo wannan sifar koda baka ga mutumin ba saboda ka taba ganin mai wannan sifa to shi ko Allah baka taba ganin sa ba baka taba ganin abin da yake kama da shi ba ba wanda ya taba baka labarin ya hakikanin Allah yake malamai suka ce duk abin da zaka sani a rayuwa hanyoyi ne guda uku ba na hudu ko dai ka taba ganin abu ko ka taba ganin abin da yake kama da shi yanzu da wanda zai zo ya ce maka wane na sai floti 50 by 50 kuma na gina dakuna guda hudu biyu arewa biyu kudu kuma nayi ban daki a yamma misali nayi tsoro a gabas na musu fenti iri kaza kwakwalwarka sai ta suranta maka wayannan dakuna duk da baka je ba musamman a ce wani mutum ne wanda yake ya san harkar gini kuma kace dakunan kafa 12 ko 15 misali tsawon kuma kos kaza mutum da ya san gini sai ya suranto sai ya kiyasta wannan gidan kai kila ma da zaka ce yana da fenti iri kaza unguwa kaza in kaje zaka ce ga gidan duk da baka taba ganin sa ba saboda me ka taba ganin wani mai kama da shi shi yasa ka kiyasto shi to ko kuma a baka labari ta ingantacciyar hanya baka taba ganin abun ba baka taba ganin kwatankwacin sa ba amma wani mai gaskiya ya fada maka labari da ba za ka kareta ba kaga zaka yi suranta wannan abubuwanka to amma Allah subhanahu wataala ta wannan hanyoyin guda uku babu inda ka taba sanin sa baka taba ganin sa ba kuma dama babu wanda ya kama da shi ballanta naka ga kamar sa sannan babu wanda da ya kawo maka labari ga yadda yanayin zatin Allah yake kaga dole sai dai ka hakura yanda ban san zatin Allah ba to duk sifofin sa nayi imani da su amma ban san ya suke ba shikenan ka zauna lafiya an nuna min lokaci tun dazu za mu takaita anan abinda muke daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din a wannan yammaci muna lalai maraba da mai girma gwamnan jihar Alhaji Badaru Abubakar wanda Allah subhanahu wataala ya kawo shi wanda tun baya akwai yunkuri da fatan zuwa to amma dai yanayi na ayyuka da rashin zama suka sa dai yau ne Allah subhanahu wataala ya bashi ikon zuwa da kuma abokan tafiyarsa muna masa fatan alkhairi da addu'a alkhairi Allah subhanahu wataala ya gara masa jagora Allah subhanahu wataala ya riko da hannayensa inda yayi daidai Allah ya bashi ikon dorawa inda yayi kuskure a matsayin sa na dan adam Allah ya tsinkayar da shi kuma ya bashi ikon gyarawa Allah ya taimaka masa ga dukkan abubuwa muhimmai da yasa a gaba wanda suke na alkhairin wanda yake wa jagoranci Allah subhanahu wataala ya bashi mashawarta na kware Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zama lafiya saboda bamu so mu ci lokacin shi yasa zamu yi hakuri da amsa tambayoyi sai dai zamu yi addu'a ga bayin Allah da Allah ya musu rasuwa kuma an aiko mana da yawa mutane da Allah ya yi rasuwa maza da mata wanda kuma mun sani cewa halin da kasan mu take ciki to kusan mafi yawan lokuta in mun tashi karatu ba ma mantawa da wannan hali muna yin addu'an neman zaman lafiya da kuma yayi wa dukkan matsaloli muna fata wanda Allah ya musu rasuwa mazan su da matan su musulmi Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda kuma Allah gafarta musu afwan wanda ba su da lafiya da suke asibitoci maza da mata musulmi Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadun su Allah ya sanya rashin lafiyar su ta zama kafara a gare su musulmi da ba su da abin yi Allah subhanahu wataala ya ba su abin yi wanda suke da abin yi Allah ya riga ya sanya masa albarka ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya fitintunun da suke faruwa a kasar mu Allah ka yaye mana wannan hali na zubar da jinin bayinka ya Allah da firgita su da tsoratar da su da wasashe dukiyoyin su Allah babu wanda zai iya sai kai Allah ka yaye mana wayannan musibu Allah ka dawo mana da kyakkyawan yanayin da muka sani a kasar na zaman lafiya Allah ka yaye mana wannan matsaloli ya Allah. Allah babu wanda zai iya sai kai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم كن لنا عونا ونسيرا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاب مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاب مبتلانا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.